الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 11 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 23 ga watan daya shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunnah na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai daga yatsa sama a ƙarshen arwalla, ma'ana bayan gama arwalla, su da yawa kakan ga wasu sun daga yatsa sama suna wasu addu'o'i. Shin yana da asali a sunna daga yatsa sama bayan gama arwalla? Wannan kwata-kwata baya da asali a sunna. Babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuni zuwa ga haka. Iya abin da ya tabbata a sunna bayan gama arwalla, wato shine addu'a. An gane ku? Addu'o'in ku sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kala uku, kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana, yake fada cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, man tawabba'a fa asbaga al-wudu'a, duk wanda ya yi arwalla ya cika arwallarsa. Cika arwalla shine zawwa da gwalgwadon duk abin da aka shar'anta na farillai da sunnoni da mustahabbai. Shine yace thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Duk wanda yayi wannan addu'a, ma'ana yayi wannan kalima ta shahada bayan ya gama arwalla, manzon Allah ya ce futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a aw kama qala. Sakamako manzon Allah ya ce a ranar kiyama za a buda masa kofofin aljanna guda 8, sai ya zaba ya darje. To wannan yana daga cikin addu'o'in da ake yi bayan gama arwalla, haka kamar yadda yake cikin as-sunan na al-imamu Tirmidhi ya zo daga cikin addu'o'in da ake yi ƙarshen gama arwalla, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutadahhiri. An gane ko? Bakin ta iya nan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutadahhiri. Ya Allah, roƙonka nake ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu matukar komawa zuwa gare ka da tuba. Ya Allah, roƙonka nake ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu neman tsarkaka a kowane lokaci game da datti wanda yake hissi ko wannan datti wanda yake ma'anawi. To amma dada waje alni min ibadikas salihina, har ma wasu sukan ƙara waje alni min allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wannan duk ƙari ne bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya tabbata, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutadahhirin. Sannan yana daga cikin nau'i na uku wanda ya zo irin addu'a ta kafaratul majlis. Manzon Allah yakan yi ta a ƙarshen arwalla, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. To waɗannan uku su ne addu'ar da aka sunnanta mana, ko na ce su ne addu'o'in da aka sunnanta mana a ƙarshen gama arwalla. Mutum yana iya haɗe su gaba ɗaya. Kana gama arwalla sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutadahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. To amma daga yatsa sama wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan gama arwalla. Hakanan ɗaukaka dibi sama, lokacin mutum ya gama arwalla zai yi wannan addu'a, shi ma dai duka bai zo ba a sunna. Na'am. Wai daga hannu lokacin da mutum zai fara sallah, bayan mutum ya yi kabbara ne zai daga hannu ko kuma kafin ya yi? Abinda ya tabbata a sunna, kana da dama kamar kusan guda uku. An gane ko? Kamar yadda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattaro su a cikin littafin sa Sifatus Salatin Nabi. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannunsa a lokacin da yake yin kabbara. An gane ko? Kenan anan daga hannuwa tare da kabbara, kana daga su kana cewa Allahu Akbar. Nau'i na biyu, sai bayan ya daga hannuwa sannan ya ce Allahu Akbar. Na uku, sai ya ce Allahu Akbar sannan kuma ya daga hannun. Wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan nau'i na farko, kana daga hannu kana mai fadar Allahu Akbar. Nau'i na biyu, sai ka ce Allahu Akbar sannan ka daga hannu. Na uku, sai ka daga hannun sannan kuma ka yi kabbara ka ce Allahu Akbar. Domin cikar fa'ida, kuma daga hannuwa mutum yakan daga su dabra da kafadunsa, haka kenan. Kuma ya zo cewa wani lokaci manzon Allah yana dagawa har sai wato ya tsotsin shi sun dabranci, kenan nan fatar kunnen shi, kenan haka. In ma ka daga haka, kenan ko kuma ka dan daga haka. Wannan shine abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma hannuwan kenan ba haka ake, wannan kinsu ake, kenan ya zamanto kuma sun fuskanci alƙibla. Na'am. To wannan kuma zartawa ne, zarcewa ne, ma'ana wai mutum ya daga gaba daya haka. Idan mutum ya daga haka, kaga ya zo tsinna shi sun zarta kunnuwa gaba daya. Shi kwanan dabra da kafadu, ko kuma ya daga wani lokaci su ya tsotsin sai su dabranci nan nan shine ake cewa furu'ul uzr, kenan sai sun dauranci kenan fatar kunne haka. Na'am. Kamar ya ƙara ni? Karatun harda. Eh. Kamar misali mutum yana sauraro kuma ya ringa dada ma kansa. Eh, sauraron karatun Alkur'ani ga waɗanda suke sun ƙware a wajen karanta Alkur'ani da tajawidinsa hanya ce wadda take ta koyon Alkur'ani. An gane ko, illa kasancewar mutum ba zai wadatu da ita ba, saboda akwai abubuwa na hukunce-hukunce wanda mutum ba zai san su ba, dole sai in ya je gun malami wanda yake masani game da wannan fanni, kenan zai karantar da kai Alkur'ani, kuma sai ya gaya maka kenan kowane harafi, wato ga hukuncin yadda ake fitar da shi, kuma kowace madda da sauransu hukunce-hukuncen zai karantar da kai. Amma na haka mutum ya wadatu kawai shi ta hanyar sauraro zai koya, ta wannan ba hanyar magabata ba ce, saboda dole shi ilimi baya tabbata sai da nema, neman ilimi ko shi ne wato gun malamai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da malami na musamman wanda ya karantar da shi, shine Jibrilu alaihi salam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Wannan aya Ubangiji ta'ala yana ba mu labarin yadda kafirai suke faɗa, wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne ya koyar da shi wannan Alkur'ani, ya fito ya faɗa ma jama'a cewa Allah ne ya saukar masa. Ubangiji ta'ala ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi, harshen da suke karkata izuwa gare shi cewa wai shi ya koyar da manzon Allah Alkur'ani, shi mutumin da suke faɗa, Ubangiji ta'ala ya ce ajamiyun, bagwari ne. Wa hadha, shi ko wannan Alkur'ani lisanun arabiyyun mubin, yare ne wanda yake na larabci, ma'abucin fasaha. Ta yaya za a ce bagwari ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Alkur'ani, shi wanda suke cewa wai shi ya karantar da shi? Gane ko, in aka ce bagwari, duk yaren da ba larabci bagwaranci ne. Amma sabani mu a nan Hausa, in aka ce bagwari wanda baya jin Hausa, an gane ko, to Hausa ma gwaranci ne, duk wani yare koma bayan larabci sunan shi gwaranci, shine ake kira wato wannan ajami. To shine kaga wannan su kansu kafirai sun san cewa ba yadda za a yi mutum ya yi karatu, dole sai da malami. Kuma can Ubangiji ta'ala mi ya faɗa, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa yace kada ka motsa harshenka da wannan Alkur'ani da muka saukar maka, li ta'jala bihi, dan kai gaggawa da shi cewa wai dan tsoron kar ya kuce maka. Wannan a farko idan Jibrilu alaihi salam ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi, ya karanta masa, manzon Allah sai ya ringa gaggawa, kafin Jibrilu ya gama manzon Allah sai ya ringa gaggawa yana karantawa don jin tsoron kar ya kuce masa. To shine Allah sai ya hane shi, kamar yadda ce yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, kada ka yi gaggawa da wannan Alkur'ani, ma'ana wajen karanta shi, kafin a gama maka wahayin shi. Allah ya ce kar ka yi gaggawa. To shi yana tsoron ya kuce masa, in Jibril yana karantawa kai tsaye sai ya karanta. Ubangiji ta'ala ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi, sai ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana, lalle haɗa wannan Alkur'ani mu tattara shi mu kunshe shi a cikin zuciyarka, ka haddace wa qur'ana da karanta shi Allah yace abu ne wanda muka daukar ma kanmu fa idza qara'nahu in mun karanta maka wannan alqur'ani kenan ta hanyar karantawa da jibrilu yake maka ubangiji ta'ala yace fattabi'u qur'ana ka bi karatun sa ma'ana in ya gama sannan kuma kai ma ka karanta thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin abinda shi alqur'anin ya kunsa ubangiji ta'ala yace abu ne wanda muka daukar ma kanmu mu zamu maka bayanin me alqur'ani ya kunsa na bayani wannan yana nuna cewa sunna ita take bayyana ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa Allah ya yi wahayin alqur'ani ga manzon Allah kuma ya masa bayanin abinda wahayin ya kunsa manzon Allah kuma ya isar ma jama'a da haka wannan duka yana nuna cewa wato ilimi dole sai da malami da haka malamai suke cewa yana daga cikin wato bala'i da musiba na mutun ya mai da littafi shine malamin sa an gane ko domin kawai dai ka fahimci larabci kawai shikenan sai ka mai da littafi shine malamin ka ba tare da zuwa gun malamai mutun ya dauka to dun me haka barnar shi zata fi gyaran shi yawa shi yasa wani malami yake maimaita wasu baituka shine Abu Hayyan Allah ya ji kansa yake fada yake cewa yadhunnu lughumru anna alkutuba tahdi akha fahmi li idraki alulumi wala yadri aljahulu bi anna fiha qawami wa hayrat aqal alfahimi فَمَنْ رَامَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ يَضِلُّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَتَلْتَبِسُ الْأُمُورُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُومِ الْحَكِيمِ تَصَدَّقَ بِالْبَنَاتِ عَلَى رِجَالٍ يُرِيدُ بِذَاكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ شِينَ يَجِي يَظُنُّ الْغُمْرُ أَنَّ الْكُتُبَ تَهْدِي أَخَافَهَا مِنْ لِإِدْرَاكِ الْعُلُومِ يَجِي وَاوَى جَاهِلِي بَامِي wai yana zaton cewa wai littattafai za su iya shiryar da ma'abucin fahimta wato ya riski ilimi a wayi gari ya zama malami an gane ko idan aka ce al-gumur shine bami wanda yake wawa wai yana zaton cewa wai littattafai haka mutun ya sa littafi kawai domin ya fahimci larabci ya ringa karantawa za su kai shi cewa wai ya riski ilimi ya zama malami yace wala yajri aljahulu yace shi jahili bai san da cewa annafiha lalle a cikin littattafai gawame ba akwai mas'aloli waɗanda suke masu zurfin ma'ana hayyarat aqal alfahimi mas'alolin da ke dimautar da hankalin malami mai matukar fahimta malami wanda yake mai matukar fahimta wata mas'ala in ya ci karo da ita sai ya dimauta sai yace famar ramal uluma bi gairi shirki duk wanda ya nemi ilimi ba tare da malami ba yadillu an siratil mustaqimi tabbas zai kauce gabarin tafarki mai kyakke watashtabihu al'umuru alaihi hatta ko kace wataltabisu al'umuru alaihi wato al'amura za su rikita gare shi hatta yasira adalla min tumal hakimi sai ma ya fi bacewa game da wani da ake ce masa Toma Al-Hakim. Toma Al-Hakim wani ne wanda kasancewar shi ba malami bane ba amma ya dan fahimci larabci shine sai ya karanta Al-Habbatu Sauda Shifa'un min kulli da maimakon ya karanta Al-Habbatu Sauda sai ya karanta Al-Hayyatu Sauda Habbatu Sauda shi nassin hadisin Al-Habbatu Sauda bakar kwaya manzo Allah yace waraka ce ko magani ne game da dukkan cuta to shi kuma sai ya karanta Al-Hayyatu Sauda bakar maciziya shifa'un min kulli da shine kamar yadda suke fada a kissar shine ya ringa daukan dahi na bakin maciji yana ba mutane duk wanda ya sha kuma shikenan shine yaska ce adalla alaihi adan hatta yasira adalla min tumal hakimi ko kuma shi kamar yadda Abu Hayyan ya fada menene shi tumal hakim yayi wanda ya kauce ma tafarki shine yace tasaddaqa bil banati ala rijali shine ya ringa sadaka da ƴaƴansa mata, wato ga wasu mazaje, kuma ya ringa cewa mutane su bada ƴaƴansu sadaka haka kawai aure ba tare da sadaki ba. Wa yuridu bi zaka jannatin na'imi, wai yana nihin samun aljannan ni'ima da wannan sadaka da yake da ƴaƴansa. Shi ko aure ai baya inganta, dole sai da sharuda, ko mu ce sai da rukunai, sadaki da a wannan da waliyi, kuma sannan da shaidu waɗanda suke adilai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin mas'alar da malam yake faɗa, yake cewa wani imanu bi ru'yati yawmal qiyama kama ruya ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama min al ahadithi sihahi wa anna nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahihun rawahu qatadatu an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. wannan ita ce ake kiranta mas'alatul ru'ya, ma'ana ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To abin da yake a aqidar ahlus sunna wal jama'a, mu'minai za su ga ubangijinsu mai girma da daukaka a yaushe? A ranar kiyama. Shi yasa anan malam ya kayyade ya ce wal imanu bi ru'yati yawmal qiyama, haka yana daga aqidar ahlus sunna wal jama'a, mutun yayi imani da cewa tabbas ubangiji mai girma da daukaka a ranar kiyama, wato bayin sa nagari, mu'minai za su ganshi. Wanda ita wannan mas'ala ta ar-ru'ya, ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai jama'a waɗanda suka tafi kwata-kwata ba maganar ganin Allah, kamar yadda a duniya ba a ganin shi, haka a lahira ma ba wanda zai gan shi, su ne al-mu'tazila. An gane ko? Su sun tafi akan cewa kwata-kwata ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, kamar yadda a duniya ba a ganin shi. Akwai waɗanda su kuma suka tafi akan cewa su a duniya ma suna ganin shi wai kafin kiyama, wanda mafi yawansu su ne dai as-sufiya. Sai mutum ya sha iska ya ce maka wai ya ga Allah, ko kuma ya ce wai zai baka ma wurdin da in kayi wai za ka ga Allah tun kana rayu. To dukkan wannan ya saba ma abin da ya zo na Al-Qur'ani da Sunna. Su waɗanda suka ce ba a ganin Allah ko a kiyama, wato su ne al-mu'tazila. Me suka kafa hujja da shi? Wato sun kafa hujja da ayat da ke cikin suratul A'raf, faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيكا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Ubangiji ta'ala yake faɗa wa lamma sha'a Musa li miqatina, lokacin da Musa ɗan Imran alaihi salam ya zo ga miqatinmu, ma'ana alƙawalin da Allah ya yi da shi cewa ya yi azumi 30, da ya yi 30 aka ce ya ƙara 10 ya cike 40, bayan wannan kwanuka 40 sun cika, Ubangiji Ta'ala ya ce ya zo nan gundusin Duri Sina'a, za a bashi wani sako na musamman, shine littafin At-Taura. Wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa ya yi masa zance, Annabi Musa ya ji zancen Allah da kunnen shi. Wannan wata martaba ce wadda Allah ya kai Annabi Musa alaihi salam, wanda daga cikin manzanni gaba ɗaya in banda fiyayyen halitta, cikamakin annabawa da manzanni, Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, babu wanda ya samu wannan martaba in banda Annabi Musa alaihi salam. Na Allah ya ma bawansa zance ba tare da wani tsani na mala'ika, wannan Annabi Musa alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Annabi Musa ne suka samu wannan matsayi. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daren da aka tafi saman bakwai da shi, aka yi miraji da shi, a lokacin nan ne Allah ya yi zance da shi ba tare da tsani na mala'ika ba. To shine anan wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa ya yi masa zance, wanda wannan mas'ala zamu iske ta, mas'ala ta zance sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi arni anzur ilay, yace ya Ubangiji na, nuna min zatin ka in ganka. Me ya kai ga Annabi Musa wannan tambaya, jin dadi da bege na jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala, da ya ji zancen Allah sai ya ringa kwadai yana begen ya ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce rabbi arini anzur ilay, Ubangiji ta'ala ya bashi amsa ya ce masa lan tarani, Musa ba za ka ganni ba, walakin anzur ilal jabali, in har kana so ka gane haka cewa a wannan rayuwa ta duniya ba ka da idaniyar da take da ikon ta ganni, Ubangiji ta'ala ya ce kalli dutsen da yake gefinka, walakin unzur ilal jabali, kalli wannan dutse da yake kusa da kai, haske na zai bayyana gare shi, idan haske na ya bayyana gare shi, fa inistaqarra makanahu, in har ya tabbata a gunsa ya jimre shi wannan dutse, fa sawfa tarani, to kai imanin cewa da sannu zaka iya gani na. An gane ku, in dai kaga wannan dutse ya jimri ya tabbata kamar yadda yake bayan hasken zati na ya bayyana gare shi, to ka tabbata kai ma zaka iya gani na. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, lokacin da Ubangijinsa ya bayyana, ma'ana ya yaye haskensa ga wannan dutse, ja'alahu dakkan, hasken zatin Allah sai ya maida wannan dutse ya rugulguje ya nike ya zama kura. Wa kharra Musa sa'iqa, take yanke Annabi Musa sai ya fadi yana sume, ya fadi ya suma, saboda ya ga abu wanda yake mai girma, abun al'ajabi, abun tashin hankali, abun furgici, gaba ɗaya dutsen ya rugulguje ya nike. Falamma afaka, lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, kala sai ya faɗa sai ya ce subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na game da wannan abu da na roƙa, wa ana awwalul mu'minina, yace lalle ni ne farkon masu imani cewa babu wata idaniya a nan duniya da ta isa ta ganka ya Ubangiji na. To su mu'tazila sai suka kafa hujja suka ce to ai Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba, sai suka ɗauki lan akan cewa ka'ida a larabci takan kore abu har abada, in dai aka zo da lafazin lan. To malamai suka maida musu martani suka ce to ai wannan aya hujja ce akan ku, maimakon ku rike ta hujja ce gare ku cewa ba a ganin Allah ko a lahira, a wannan hujja ce akan ku, tana tabbatar da cewa mu'mine za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma a duniya ne ba za a gan shi ba sai a makoma lahira. Suka ce musu lan ai ba ta kore abu har abada sai da dalili, an gane ku, sai an samu karina, an samu alama, sannan lan za ta kore abu kwata-kwata har abada. Suka zo da ashahidi suka ce to gaya dai Allah ya faɗa a can cikin suratul baqara game da wato yahudu ubangiji ta'ala yana faɗa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allahi khalisatan fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun biz-zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce da su masu da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai banda sauran mutane, kamar yadda su Yahudawa akan wannan aqida ta su take suke wai cewa su kadai ne za su shiga aljanna a ranar kiyama, kowa kawai makomar shi wutacce. Allah ya halice aljanna saboda su. Allah ya ce da su in har gidan lahira aljanna naku ne ku kadai banda sauran mutane. Ubangiji ta'ala ya ce to fatamannaul mauta in kuntum sadiqin, ku yi gurin mutuwa mu gani in har da gaske ne, saboda duk wanda zai shiga aljanna sai idan ya mutu. To in kun ce aljanna ta ku ce ku kadai, to ku yi gurin mutuwa mu gani. Ubangiji ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan, ba yadda za a yi wato Yahudawa su yi gurin mutuwa har abada bima qaddamat aydihim a sababin abinda hannayensu ta gabatar na miyagun ayyuka. Sai ce wallahu alimun bi zalimin, ubangiji ta'ala masani ne game da azzalamai, duk inda suke yana ganin su, yana sane da su, kuma yana da iko a kansu. To kaga anan ya ce walan yatamannahu, ba yadda za a yi su yi gurin mutuwa har abada. To sai gashi a can Allah yana ba mu labari lokacin da azaba ta yi azaba, ƴan wuta za su yi gurin mutuwa, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul zukhruf, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun, ƴan wuta za su yi kira su kirayi mala'ikan da Allah ya wakilta game da gadin wuta sunansa Malik, su ce masa da Allah roƙa mana ubangijinka liyaqdi alaina rabbuk, domin ubangijinka ya kashe mu mu huta da wannan bala'i da wannan musiba. Qala ubangiji ta'ala zai ba su amsa innakum makisuna, lalle ku masu ci gaba da zama ne a cikin wannan wuta zaman da ba shi da iyaka. Laqad ji'inakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun. To kaga a can ya ce ba za su yi gurin mutuwa, kuma anan ya ce za su yi gurin mutuwa. To kaga wannan yana nuna cewa lan ba ta kure abu har abada sai da dalili. Haka can ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin suratu Yusuf game da wato ɗan uwan annabi Yusuf, lokacin da aka rike wannan ɗan uwa na annabi Yusuf da sunan cewa ya saci zakkan sarki. To ɗan uwan yake faɗa falan abrahal arda hatta ya azana li abi aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakim, yace bazan gushe ma wannan kasa ta Masar, yace sai idan mahaifina annabi Yaqub ya bani iznin cewa in dawo gida. Aw yahkuma Allah li, ko Allah ya hukunta wani hukunci gare ni. To kaga anan me yace hatta ya azana li, yazo da lafazin lan cewa bazan gushe ma wannan kasa, amma sai yace hatta ya azana li ai. Shi yasa Ibn Malik Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Al-Kafiyatu Shafiya yake cewa wa marra annafiya bilan mu'abbada fa qawla hurdud wa siwahu fa abuda, yace duk wanda yake da kudirin cewa lan tana kure abu har abada, yace watsar da fadar shi. An gane ku, wanda yazo da wata fada maimakon haka cewa ba ta kurewa har abada sai da dalili, yace ka karfafi wannan fada ta shi. To dan haka wannan aya annabi Musa alaihi salam ya roki ubangijinsa abin da ke iya yiwuwa, sai dai ba a mahallin da zai yiwu bane ba. Inda cewa kwata kwata ba za a ga Allah ba, annabi Musa ba yadda za a yi roki ubangiji abin da ba zai ba, amma ubangiji ta'ala sai ya nuna masa a nan duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin shi, sai dai a makoma lahira. To haka hadisi ingantacce yana cikin Sahihu Muslim, bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu au kama kala, bazan Allah yace ku yi sani lalle ne baza ku ga ubangijinku sai kun mutu, baza ku ga ubangijinku sai kun mutu. To dan haka kuma akwai waɗanda su suka tafi akan cewa a duniya ma wato ana ganin Allah. To kaga kasancewar wannan aya da wannan hadisi suna mai da martani akan su. Annabi Musa ya nemi ya ga Allah subhanahu wata'ala a wannan rayuwa ta duniya, Allah ya ce masa ba za ka ganni ba. Kuma wannan manzon Allah ya ce mana ku san da cewa ba za ku ga Ubangijinku sai idan kun mutu. To yau wani kawai sai ya zo ya ce mana ana ganin Allah a nan duniya cewa shi zai iya baka wurdin da in kai za ka ga Allah. To shi ya sa mai irin wannan aƙida wasu malamai suka ce zindiki ne, ma'ana arni ne. Kamar yadda wani malami yake cewa wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun tagawa tamarrada. Duk wanda yace a duniya yana ganin Allah yace zindiki ne. Baga wato ya zar ya ketare iyaka, ya wuce makadi da rawa, wata marrada kuma ya nuna tsaurin kai ga Ubangijinsa. To dan haka iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, mu'minai za su ga Ubangiji mai girma da ɗaukaka amma a ranar kiyama. Shi yasa anan al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa ya kayyade mana yace wal imanu bi ru'yati yawmal kiyama, yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa imani game da ganin zatin Allah subhanahu wata'ala wato a ranar kiyama. Kamar yadda ayoyi ne na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da cewa tabbas mu'minai za su ga Ubangiji mai girma da ɗaukaka a ranar kiyama. Wanda daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yunus, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ubangiji ta'ala ya ce na ga waɗanda suka kyautata alaƙar da take tsakaninsu da Ubangijinsu, suka yi masa ɗa'a, abinda ya shar'anta musu nayi suka kwatanta, abinda ya hane su suka hanu. Ubangiji ta'ala ya ce na gare su alhusna aljanna, sai ya ce wa ziyada da ƙari na musamman. Menene dadin? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana shi a hadisi na musamman, shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, idza dakala ahlul jannati aljanna, idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna, turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na dade ku da shi. ‘Yan aljanna za su ba Ubangijinsu amsa su ce alam tubayyidu wujuhana, ya Ubangijinmu shin baka faranta mana fuskokinmu kamar yadda ka yi alkawari. Alam tudkhilna aljanna, ya Ubangijinmu shin baka shigar da mu aljannarka da kai mana alkawari. Wa tunajjina minan nar, shin yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta. Wace ni'ima ta wuce wannan, ka faranta mana fuskokinmu kamar yadda ka mana alƙawari. Yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, wannan aljanna da kai mana alƙawari ya Ubangijinmu ka cika mana, ga mu yau mun samu kanmu tsamu tsamu a cikin aljanna, kuma ka mana alƙawarin in mun maka da'a za ka tsiratar da mu game da gidan wuta. To gashi a yau ka tsiratar da mu, duk wasu alƙawalla da kai mana ka cika, mu ya wuce wannan. Wannan yana nuna mana mumini dangana aka san shi da ita. Ubangiji ta'ala sai ya koma yi musu tambaya, kuna buƙatar wani abu na dade ku, sai su koma ba da wannan amsa. Manzon Allah yake faɗa fa yakshiful hijaba, a lokacin nan Ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya yayi shamakin da ya shamakanci tsakanin ƴan aljanna da gane shi. An gane ku shamaki ne na haske. Wazan Allah ya ce fama uɗu shay'an a habba ilaihim minan nazari ila rabbihim, ƴan aljanna a aljanna ba a taɓa ba su wani abu mafi soyuwa a gunsu, mafi daɗi a gunsu sama da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sai ya karanto wannan aya, lillazina ahsanul husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu aljanna wa ziyada da ƙari na musamman. Ƙarin shi ne ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka can cikin suratu Kaf, Ubangiji ta'ala na faɗa, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Na ga 'yan aljanna duk abin da suke so a aljanna za a zo musu da shi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ladaina mazid, kuma a gunmu suna da wani daɗi na musamman da za mu daɗe su da shi. Menene ƙarin shi ne ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Qiyama, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ubangiji ta'ala ya ce wasu huskoki a yinin da alkiyama ke tabbata, nadira, Ubangiji ta'ala ya ce kyawawa ne, ma'ana haskawa suke suna sheki, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce ma'abuta wannan huskoki ila rabbiha nadira, masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. Masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. To wannan aya tana tabbatar da muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Haka yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da ganin Allah a ranar kiyama. Ayar da ke cikin suratul Inshiqaq. An gane ku? Wato, cikin suratul Mudaffifin Ubangiji ta'ala yake faɗa, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala yace kalla, gaskiya ne, innahum, lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, yawma idhin, yinin da alkiyama ke tabbata, lamahjubuna, lalle ababan shamakancewa ne gabarin ganin zatin Ubangijinsu. Al-Imamu Shafi'i, Allah ya ji kansa da wannan aya, ya kafa hujja cewa mu'minai za su ga Ubangiji a ranar kiyama. Tunda Allah ya sha makanci, ya tsare tsakanin shi da waɗanda suka kafirce masa, ba za su gan shi ba a wannan yini saboda ya yi fushi da su. To mu'minai tunda ya yarda da su, ya amince musu, zai yayi wannan shamaki su gan shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a hadisin da muka karanta ɗazu. Hadisin yana cikin Sahihul Muslim. Sahihu Muslim yace fa yakshiful hijaba, Ubangiji ta'ala zai yayi shamaki, mu'minai za su ganshi. Haka yana daga cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, innakum satarauna rabbakum yawmal qiyama kama tarauna hadha al-qamara, sai yace la tudamuna fi ru'yatihi. Hadisin yana cikin wato sahihai, yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga sahabbansa, ku san da cewa lalle ku mu'minai da sannu za ku ga Ubangijinku yawmal qiyamati, a ranar kiyama. Kaga a wannan hadisi ma manzon Allah ya kayyade mana ganin da mu'minai za su ma Ubangijinsu ba a nan duniya bane, a ranar kiyama. Manzon Allah sai ya misali yace kamata rauna hazal qamar, yadda kuke ganin wannan wata, ma'ana daren cikashi, yadda kuke ganin wata haka za ku ga Ubangijinku. Wannan tashbihur ru'ya ne bil ru'ya, an gane ko? Walaysa tashbihal mar'i bil mar'i, kamanta abun gani ne da wani abun gani. Kenan yadda muke ganin wata, yadda babu wani wanda zai ce ai wane kakare ni, ko kuma wane jakuɗa ni ma in gan shi. Kowa daga inda yake, inda wata ne daren cikar shi, kowa ya daga kanshi zai gan shi. To haka mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama a aljanna, kowa daga inda yake. Maza Allah ya ce la tudamuna fi ru'yati, ba za ku ringa matsatsa da juna, kuna turayya da juna, wato a wajen ganin shi, a sababin ganin shi. Kowa daga inda yake haka zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Ba ana kamanta, an gane ku? Wato kenan kamanta, kenan tashbihur ru'ya ne bi ru'ya, kamanta gani ne da gani, amma ba abun gani ba ne ake kamantawa da wani abun gani, domin zatin Allah babu wani abu da ya kama da shi. Shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kenan tashbihur ru'ya ne bi ru'ya, kamanta gani ne da wani gani, amma ba abin gani ba ne da wani abin gani ake kamantawa. To don haka wannan hadisi dalili ne wanda ahlus sunna wal jama'a suka tafi akan cewa tabbas haka ne, mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato a ranar kiyama. To don haka kasancewar shi ne malam sai yake faɗa, shine yake cewa wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wato qadara a rabbahu, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa mai girma da daukaka. Malam yace fa innahu ma'surun ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, haka aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihun, kuma abinda aka rawaito yace ingantacce ne cewa manzon Allah ya ga ubangijinsa. Qatada ibn Di'ama as-Sadusi al-Basri shi ya rawaito daga Ikrima shi kuma daga Abdullahi dan Abbas. Malam yace haka al-Hakam ibn Aban shi ma ya rawaito daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas. Haka Ali ibn Zaid ibn Judan ya rawaito daga Yusuf ibn Mihran shi ma daga Abdullahi dan Abbas. Malam yace wal hadithu indana ala zahirihi, wannan hadisi a gunmu yana kan zahirinsa cewa manzon Allah ya ga ubangijinsa. Kama sha'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace wal kalamu fihi bid'a, yace mazance game da wannan mas'ala ta ruqya na cewa ba za a ga Allah ba a ko a ranar kiyama, malam yace wannan bid'a ce. An gane ko ya saba ma sunna, ayoyi ne na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu suka tabbatar da cewa za a ga Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama a aljanna, mu'minai za su ganshi. Malam yace walakin nu'minu bihi, yace sanadi mu muna imani da cewa tabbas za a ga Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Kama ja'a ala zahirihi, kamar yadda yazo akan zahirinsa. Malam yace wala nunaziru fihi ahada, ba ma tattaunawa da wani, ba ma jayayya da wani, mu wannan ita ce aqidar mu, tabbas za a ga Allah subhanahu wa ta'ala, ayoyi ne na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu wato suka tabbatar mana da haka. To sai dai abin da yazo na bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan duniya ya ga ubangijinsa, to akwai hadisai waɗanda suka zo kuma sun ci karo da juna, sun saba ma juna. Akwai hadisan da suka zo cewa ko a nan duniya, an gane ko kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya koma zuwa ga ubangijinsa bai taba ganin ubangiji mai girma da daukaka, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, riwaya ta Masruq ibn al-Ajda daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kara mata yadda. Wato Masruq yake faɗa yake cewa kuntu muttaki'an inda Aisha ta radiyallahu anha, yace wata rana na kasance ina kishingide a gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ummul mu'minin. Faqalat, sai naji ta faɗa tace ya aba Aisha, tace ya kai aba Aisha, wannan kinaya ce ta Masruq. Tace salasun man takallama bi wahidatin minhunna, abubuwa uku nake faɗa maka, duk wanda ya tsoma baki a cikin ɗaya daga cikin su ya faɗa. Tace faqad a'zama 'ala Allahi al-firya, tabbas ya girma mai yankar ƙarya ya danganta ga Ubangiji. Abu uku, duk wanda ya tsoma bakinsa a cikin shi, to tabbas ya yanki ƙarya mai girma ya dangana ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qultu, sai na faɗa na ce ma hunna, ya ummal mu'minin, wasu abubuwa ne uku wanda kike faɗa. Qalat, sai ta faɗa man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firya, tace duk wanda ya raya ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa a nan duniya, tace tabbas wannan mutum ya yanki ƙarya mai girma ya dangana ga Ubangiji. Kaga a nan wannan hadisi na Aisha yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ga Ubangijinsa ba, tace faqad a'zama 'ala Allahi al-firya, tabbas ya girmama yankar ƙarya ya dangana ga Ubangiji. Qala Masruq yake faɗa wa kuntu muttaki'an, yace lokacin da ta yi wannan magana ina kishingide, fajalastu sai na miƙe na zauna. Faƙultu sai na faɗa na ce, ya ummul mu'minin, ya ke uwar mu'minai, na ce mata unzuruni wala ta'jali ni, saurara mun karki mun gaggawa. Alam yaqulillahu azza wa jal wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin, kuma ya faɗa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, shin Allah bai faɗa ba a cikin alqur'anin sa, yace wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi wato asasanni waɗanda suke mabayyana. Kuma ba ya faɗa ba wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, tabbas ya ganshi wani latti na daban. Faqa shi ya guzuk wannan ayoyi, yace to ai ga ya Allah ya faɗa, ya karanta ma Aisha wannan ayoyi. Faqalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai tace da shi, ana awwalu hadhihi al-umma sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, tace abinda nake tabbatar maka ya kai almajirina, ni ce farko a cikin wannan al'umma wadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ma'anar waɗannan ayoyi biyu da ka karanto mu. Faqala, manzon Allah ya bani amsa, yace inna ma huwa jibrilu, abinda na gani jibrilu ne alaihi salam. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hataini marratayni, tunda Allah ya halicce ni ban taba ganin jibrilu ba akan sifar shi yadda Allah ya halicce shi in ban da wannan karo biyu, gani na farko a kogon Hira, gani na biyu daren da aka tafi da ni saman bakwai a gun sidratul muntaha, da Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha. Wazan Allah sai yake faɗa, sai yake cewa ra'aituhu, naga jibrilu alaihi salam munhabidan minas sama'i ila al-ardi, yana mai saukowa daga sama zuwa doren ƙasa, saddan idan khalqihi ma baina sama'i wal ardi, girman halittar shi wato ya toshe abinda ke tsakanin wato sararin sama da ƙasa, gaba ɗaya sama da ƙasa ya toshe ta, kamar yadda a wancan hadisi na ganin da ya masa wato a saman bakwai fuffuke 600 jibrilu yake da su, gaba ɗaya ya baje su, manzon Allah ya ce duk fuffuke ɗaya zai iya toshe mahudar rana da mafadarta. Gane ku kenan waɗannan ayoyi da shi Masruq ya tunatar da Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, a ba sa nihin cewa ya ga Ubangiji mai girma da ɗaukaka, a ya ga Jibrilu ne akan sifar yadda Allah ya halicce shi. Wala qad ra'ahu bil ufqil mubin, sannan kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, sai ta ci gaba da faɗa mun, sai ta ce awalam tasma anna Allah yaqulu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir, shin baka ji ba Ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa, la tudrikuhu al-absar, magannai ba sa riskar Ubangiji, wa huwa yudriku al-absar, shi yake riskar dukkan magannai da duk wani abin gani, wa huwa al-latiful khabir, kuma shi mai matukar tausasawa ne game da bayinsa, kuma masani ne game da duk abin da suke aikatawa. Ta sake kafa masa hujja da wannan aya wadda take kuri cewa a nan duniya fa ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Tace kuma awalam tasma anna Allah yaqulu, shin baka ji ba Ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ubangiji ta'ala na faɗa, ma kana li basharin, wa ma kana li basharin, bai saukaka ba, bai dace ba ga wani dan adam an yukallimahu Allah, da Allah zai masa zance haka gaba da gaba, illa wahayan sai dai sako, da Allah yake turo da manzanni. Babu wani dan adam da Allah zai yi masa zance haka gaba da gaba sai dai wahayi Allah ya turo manzo, an gane ko ya turo Jibrilu alaihi salam ya isar da wahayin ga manzan manzan sannan kuma ya fada ma jama'a. Shine yace aumin wara'i hijab ko kuma sai ta bayan wani shamaki, kamar yadda Allah ya yi zance da annabi Musa ta bayan shamaki, annabi Musa bai ga Allah ba amma ya ji zancensa. Aw yursila rasulan, haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tafi saman da bakwai da shi Allah ya yi zance da shi amma bai ga Ubangiji mai girma da daukaka ba. Allah ya masa zance ta bayan shamaki, haske ya sha makance, manzon Allah bai ga Ubangijinsa ba, kamar yadda hadisi ne sahihi. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi aka ce masa hal ra'aita rabbaka, shin kaga Ubangijinka mai girma da daukaka? Manzon Allah ya ce nurun anna arahu, ya ce haske ne, ma'ana ya sha makance tsakanina da shi. Anna arahu, ta yaya zan gan shi? Aka manzon Allah ya bada wannan amsa. A wata riwaya sai ya ce nurun anni inni arahu, nurun inni arahu, ni dai haske na gani. An gane ko? Ni dai haske na gani. A wata riwaya ya ce ra'aitu nuran, ya ce haske ne na gani amma ni ban ga Ubangiji na. Wanda wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. Manzon Allah da kanshi ne yake faɗa, ya ce nurun anna arahu, haske ya sha makance tsakanina da shi, yaya za a ce in gan shi? Ko kuma ra'aitu nuran, haske ne na gani, ko kuma inni, wato inni ra'aitu nuran, inni arahu, yake cewa nurun inni arahu, ni dai haske ne na gani. To shine anan yace illa wahayan aw min wara'i hijab, sai dai ta bayan shamaki. To haka daren da aka tafi saman bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya yi zance da manzansa amma bai gan shi ba, kamar yadda ya faɗa a wannan hadisi. Sai yace aw yursila rasulan, ko kuma Allah ya turo da wani manzo, shine mala'ika, fayuhiya bi iznihi ma yasha, yayo wahayi da izinin Allah, iya abinda Allah yake so ya isar ga manzansa. Innahu aliyun hakim. To dan haka Aisha kuma sai ta ci gaba da faɗa, ta ce wa manza ama, duk wanda ya raya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katama shay'an mimma anzalallahu alaihi faqad a'zama ala Allahi alfirya, duk wanda ya raya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi wani abu daga cikin abin da Allah ya saukar masa na wahayi, to tabbas shi ma ya yanki ƙarya, ya jingina ga Ubangiji ƙarya wadda take mai girma. Duk wanda zai raye cewa manzon Allah ya koye wani abu, kamar yadda in shi'a suke da'awar cewa akwai wani abu wanda aka koye wanda sauran jama'a ba su san shi ba, su kadai wato ahlul baiti suka san da shi. Dan haka su a iya aqidarsu suna da ma wani alqur'ani nasu wanda ba alqur'anin da yake hannunmu ba, wanda sai limamin su na 12 zai zo musu da shi. Tace to tabbas ya yanki ƙarya mai girma, ya dangana ga Ubangiji. Sai tace wallahu ta'ala ya kulu, ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata. Ubangiji ta'ala yace ya kai wannan manzo nawa isar da sakon duk abin da aka saukar maka daga gun Ubangijinka. Wa in lam taf'al, in har baka aikata ba, ka koye wani abu, to ka tabbata fa ma ballaghta risalata, baka isar da sakon Ubangijinka ba. Dan haka komai abinda Allah ya yi wahayi ga manzansa ya isar, babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye. Aisha ta ci gaba da bayani, ta ce wa manza ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadi faqad a'zama ala Allahi alfirya, duk wanda ya raye cewa zai bada labari game da abinda zai wakana nan zuwa gaba, idan aka ce gobe ba ana nihi gobe, a annan da sai wani daya abinda zai wakana, duk wanda ya raye cewa abu kaza zai faru, to tabbas ya girmama yankar ƙarya, ya danganta ga Ubangiji. Aisha sai ta faɗa, ta ce wallahu ta'ala ya kulu, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Ubangiji ta'ala ya ce ce da su duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin kasai, ba su san gaibu, ba wanda ya san gaibu in banda Allah. idan aka ce gaibu duk abin da ya faku anil hawasil khams abinda da idan ka baka iya gani ba da kun da hancin ka ba za ka iya shinshinowa ba da kunnan ka ba za ka iya saurara ba da harshen ka ba za ka iya dandanowa ba da hannun ka ba za ka iya dafa to wannan shine gaibu duk abin da ya faku duk abin da zai zo zai je ya zo nan da sai wani ɗaya gaibu ne duk wanda ya baka labari cewa nan gaba abu kaza zai wakana to wannan ƙarya ce ya yanka ya dangana ga Ubangiji saboda gaibu ne gaibu ko abu ne wanda Allah yake banci kanshi da shi to dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda da wannan hadisi ta kafa hujja dan haka amma hadisin da yake cikin Sunan Tirmizi hadisin Mujalid wato hadisin Mujalid ibn Sa'id ibn Imran ibn Umayr al-Hamdani daga al-Imam Sha'bi da yake faɗa cewa Abdullahi dan Abbas ya haɗu da Ka'ab shine Ka'ab al-Ahbar anan Arafa ya tambaye shi game da wani abu sai kabbara Abdullahi dan Abbas ya ce masa mu ne Banu Hashim Ka'ab sai yake faɗa masa yake cewa inna Allah qasama ru'yatahu wa kalamahu baina Muhammadin wa Musa lalle Allah ya kasa ganinsa da zancensa tsakanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da annabi Musa ya ma annabi Musa zance sau biyu maza Allah kuma ya ga ubangijinsa sau biyu to wannan hadisi ne mauquf ba manzon Allah bane ba ya faɗa Abdullahi dan Abbas ne wato ya faɗa dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymi an gane ko a wata riwaya ya zo Abdullahi dan Abbas cai ra'ahu bi fuadihi manzon Allah ya ga ubangijinsa ne wato da zuciya ba da ido ba da idaniya ba shi yasa ya kafa hujja da ma kazabal fuadu ma ra'a ganin da yake nan da zuciya ne ba da idaniya ba dan haka dukkan hadisan da suka zo daga Abdullahi dan Abbas wato ganin da yayi ya faɗa cewa ya gan shi ne da idanun da zuciya an gane ko kamar yadda shi ma al-Imam Ahmad abinda aka rawaito daga gunsa wasu daga cikin almajiransa sun rawaito cewa a ya tafi ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa da zuciya ba da idaniya ba to wasu almajiransa su ko sai suka rawaito kawai mudlakan ya ce manzo Allah ya ga ubangijinsa dan haka kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas an rawaito hadisai da dama daga gunsa cewa ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma ubangijinsa da zuciya ne ba da idaniya ba don haka ya kafa hujja da wannan aya wala qadra ahu wannan ma kadhaba alfuadu ma ra'a ma kadhaba alfuadu ma ra'a don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiya Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa yake faɗa wa amman ru'ya faqad sabata an ibn Abbas ra'a Muhammadur rabbahu bi fuadihi marratayn ya tabbata Abdullahi dan Abbas cewa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa da zuciyarsa sau biyu amma Aisha Allah ya kara mata yadda ita tayi inkarin cewa duk wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa to tabbas ya yanki ƙarya mai girma ya dangana ga ubangijinsa don haka dai a takaice abin da yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa ganin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya babu wata idaniya wadda take da wannan iko ganin Allah yakan kasance a makoma lahira a aljanna mu'minai za su ganshi Allah ya sanya mu a cikin su nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.